بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da daidai da 10 ga watan Rabi'ul Tsani, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433, daidai da 4 ga watan March shekara ta 2012. Wannan shine kaso na 48 daga cikin jerin karatuttukan littafin Sahihu Muslim wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a basu manta ba, mun shiga babul amri bil imani billahi ta'ala wa rasulihi wa shara'i'id dini wa du'a'i ilayhi, babin da ke bayani akan umarni da imani da Allah madaukakin sarki, da imani da manzanshi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, da kuma bayani dangane da shari'o'in addinin musulunci kamar sallah, azumi, zakka da makamantansu, waddu'a'i ilayhi, da kuma kira zuwa ga ainihin wato imani da Allah madaukakin sarki da imani da manzanshi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisi na farko dake cikin wannan babi da hadisi na biyu dukkanin su riwayar babban sahabi ne Abdullah dan Abbas, Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. Idan jama'a sun lura da kyau, lafazin riwaya ta biyu ya bayyana ainihin wato asalin dalilin da yasa Abdullah dan Abbas ya ainihin ruwaito wannan hadisi. Kasantuwar mun karanta waɗannan hadisai guda biyu waɗanda asalin su hadisi ɗaya ne, sai dai sun zo da lafuza daban-daban, kuma mun tattauna mas'aloli masu ɗimbin yawa insha Allahu ta'ala. A yau ina fatan zan karanto mana daga cikin ainihin wato wannan sharhi mai suna Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj fi sharh sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj wallafar babban malami al-Sheikh al-Imam Muhammad ibn Ali ibn Adam ibn Musa al-Ethiopi, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Kafin fara karanto mas'alolin da ke sharhin, zan ainihin koma kan hadisi na biyu in karanto mana shi wanda zai tunasashe mu asalin abinda muka karanta, wanda shi za mu yi sharhi. Imam Muslim yace haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar wa alfazuhum muqtaqariba. Al-Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba da al-Imam Muhammad ibn al-Musanna da al-Imam Muhammad ibn Bashar, dukkanin su Imam Muslim yace su suka karantar da mu wani hadisi guda daya, amma lafuzzan su yayi kusanci da juna. Qala Abu Bakr, al-Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba yace haddathana Gundar an Shu'ba, Gundar ya karantar da mu wannan hadisin daga Shu'ba. Wa qala al-akharan, su kuma sauran guda biyun da Muhammad ibn al-Musanna da Muhammad ibn Bashar suka ce haddathana Muhammad ibn Ja'far, Muhammad dan Ja'far ya karantar da mu ainihin wato hadisi. Ina fata an gane. Ajiya na ainihin wato wani kusture a nan wurin nake so in gyara jama'a. Wundar din shine Muhammad ibn Ja'far. Ba mutane ne mabambanta ba kamar yadda jiya na bambanta su, a'a Muhammad ibn Ja'far din shine sunan shi. Wundar din kuma fa laqabin shi ne. Shi yasa jiyan har na kawo kaga sahau ne, irab kanuwa kenan. Ni na kawo cewa Gundar din laqabin shi ne, Muhammad sunan shi. To amma kuma wajen bayani sai na raba su, nace wannan ya ruwaito daga waɗannan, a'a wannan Abu Bakr ibn Abi Shayba da ya tashi sai ya ce Gundar ya karantar da mu, ya kira shi da laqabin shi. Su kuma waɗannan su biyu suka ce Muhammad dan Ja'far ya karantar da su, shi din ne dai Gundar din. Ma'ana su waɗannan biyu sun kira malamin da sunan shi a daidai lokacin da shi kuma wancan guda ya kira shi da laqabin shi. Yace haddathana, suka ce haddathana, yace haddathana Shu'ba an Abi Jamra, daga ainihin Abu Jamra. Abu Jamra din tabi'i ne. Qala, yace kuntu utarjim baina yaday ibn Abbas, ina yin fassara a gaban Ibn Abbas in yana wa'azi. Mana Ibn Abbas yana wa'azi da Larabci, ni kuma ina fassara da yaren Farisanci. A cikin riwayar wannan hadisi ta Bukhari, ɗaya daga cikin riwayoyin aka samu wannan bayani. فاتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر sai wata mace tazo tana tambayar shi game da tsimi wanda ake zuba ruwa sai a kawo dabino sai a sa ko kuma a kawo inabi sai a zuba a cikin ainihin wato gora fa kala sai yace inna wafda Abdul Qais lallai ayarin garin Abdul Qais atau rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوفد أو من القوم انظر الله يتي وتتوغى تي كوكو وتجمع تي كو قالوا سيسك تي ربيع موني قبيل الربيع قال سيتي مرحبا بالقوم مرحبا دوانا متاني ربيع أو بالوفد كوكو مرحبا دوانا أينهن آورين ربيع غير خذايا ما دلنا da kuka zo ba a cikin wulakanci ba walan nadama ba kuma a cikin nadama ba ma'ana ko da kanku kuka kawo kanku kuka zo kuka nuna kun karbi addinin musulunci wani kaskanci ko wulakanci bai kai gare ku ba qala abdullahi dan abbasin da yake ruwaito hadisi yace fa qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna na'tika min shuqqatin ba'ida muna zuwa gare ka ne daga yankin ƙasa mai nisa ma'ana ƙasar mu na da nisa daga inda kake wa inna bainana wa bainaka hadha al-hayy min kuffar mubar sannan tsakanin mu da kai akwai waɗannan ƙabilu na kafiran mubarawa wa inna la nastati wa an na'tiya ilayka an na'tiyaka illa fi shahr al-haram sakamakon haka ba ma iya zuwa gare ka sai a wata mai alfarma watannin da aka dage dokar yaki dan haka a waɗannan watanni da babu dokar yaki to shikenan sai mu taho gare ka fa murna bi amrin faslin ka umarce mu da wani al'amari wanda yake dauke da bayanai dalla dalla nukhbiru bihi man wara'ana yadda in mun je zamu karantar mu bada labarin wannan karatu ga waɗanda muka baro a bayan mu nadkhulu bihi aljanna wanda kuma da waɗannan umarni in mun bi zamu shiga aljanna قال عبد الله بن عباس يجي فأمرهم بأربعين سي النبي عمر تنسو دا كلا دا أبو بوا قداهدو ونهاهم أن أربعين سنن يحنيسو غما دا أيكة أبو بوا قداهدو قال ابن عباس يجي أمرهم بالإيمان بالله وحده نفلقو النبي عمر تنسو دا چي واسي يدد الله شيك أيكي وقال سنن سي النبي يجي وهل تدرون ما الإيمان بالله كن سنن أكي نفي دا يدد الله قال الله ورسوله اعلم sai suka ce Allah da manzon shi su suka fi sani قال sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace shahadatu an la ilaha illa Allah shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah da kuma shaidawar cewa muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa iqamus sala da tsaida sallah wa ita'uz zakah da bayar da zakah وصوم رمضان دا أزمت رمضان وأن تؤدوا خمسا سنن كباير دا طيا بس ديار من المغنم دا تكير ريبر ياكي دا كوكا سامو أنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر تشيس دا أبو بوا قدا هدو أدن قلا أفرق ومغانا أما كما نكوكا نسا فاذا كوكا أبو بوا سنزم قدا ديار ما لم يسن كيسن كومو وجنك وكادن بادا أمسا غما دا ياتي قدا هدو أما كما يافد ديار maganar farko daga cikin maganganun ita ce waɗannan abubuwan guda hudu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi ya faɗa musu sune asalin addinin musulunci sune rukunan addinin musulunci sune ne kalmar shahada sallah zakka azumi hajji ne baka ji bayani akai ba za a zo ayi bayani insha Allah ta'ala anan gaba to kaga waɗannan abubuwa guda hudu da ya umarce su sune asalin addini wannan nabiyar kuma abin da yasa ya ambata musu cewa in kun yi yaki za ku bada 1 bisa 5 malamai suka ce shi ba shi daga cikin rukunai na addini amma maganar da suka fada wa annabi cewa suna tsakanin su da Madina akwai kafiran mudarawa waɗanda yake kenan akwai yiwuwar su kai musu farmaki ko kuma su kai musu farmaki to sai annabi ya fara gaya musu in har jihadi ya faru tsakanin ku da su kun samu ribar yaki to za ku bada 1 bisa 5 kaji dalilin da yasa wannan ya shigo amma 1 bisa 5 dinnan da ake bayarwa ba wai ya zama 1 ne daga cikin rukunai na addini ba amma alakar yanzu sun samu kansu a halin irin wannan tashin tashina to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya dubi akwai buƙatar ya bayyana musu hukuncin wannan abu wannan yana daga cikin abin da malamai suke kira jawabul hakim جواب الحكيم shine wani ya maka tambaya dangane da abin da ya shafi harkar sallah sai kuma ka lura shi dan kasuwa ne akwai wata mas'ala wanda yake yana buƙatar ta amma bai sani ba da ka gama mishi bayanin sallah da ya tambaye ka sai kuma kai mishi bayanin wani abu na kasuwanci saboda kai ka san zai buƙaci abin nan kurkusa amma ne ya shi bai sani ba waɗannan mutanen me ya ba su san cewa in an yaki za a raba dukiyar kashi biyar a rike kashi hudu daya kuma a bada ita a matsayin sadaka ba tare da cewa ba su yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya ba amma ganin su da kansu sun ce suna tsakanin wasu mutane kafirai to sai annabi ya fahimci wata ran yaki zai hada su to in yaki ya hada su sirri baki dukiya to wajibi ne za su rike kashi hudu bisa biyar kashi daya kuma su bai wa ainihin sadaka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fadi a cikin suratul anfal wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى هكا يلسافا معنى ɗaya bisa biyar din ba wai sadaka ce ake bada ita ga kowa ba a'a ga inda ake tare ta to sai dai inda bukata ta kama nan za a iya bada ita ko kuma a rarraba ta ina fata an gane to sai annabi sai yake cewa na'am ونهاهم عن أربع سننكم يا حنيس جمد أبو بوغ داهدو قال عبد الله بن عباس يجي أمرهم هكذا إيه تو نعم نقوم أبا ونهاهم سننكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا حنيس عن الدباء جمد أينهم زبروا أسا أينهم واتوسمي ندبينو أتكين الدباء كما كتي أينهم قتنيا والحنتم دجركا والمزفت da kuma ainihin wato tulu qala shu'ba shu'ba yace wa rubbama qala wan lokacin malami na yakan ainihin wato ce annaqir madadin almuzaffat sai yace annaqir duk ma'anar su ainihin daya qala shu'ba shu'ba yace wa rubbama qala almuqayyar wan lokacin kuma ma sai yace ainihin almuqayyar ko almuzaffat ko annaqir ko kuma ainihin wato almuqayyar to da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fada musu waɗannan abubuwa guda hudu da ya hane su wato su waɗannan abubuwan sunayen su ba wasu abubuwa bane makayai ne iri iri kamar a yanzu ka ce roba kwatanniya tulu kula jarka da sauran abubuwa makamantan haka ina fata an gane wato abubuwan da in an zuba tsimi a ciki kwana biyu saboda zafi da rashin shan iska zai juye ya zama ainihin muskil ya zama maye kai su ne abin da ake nufi a cikin sharhin nan zai bayyana insha Allah ta'ala wa qala da annabi ya gama bayyana musu waɗannan abubuwa sai ya ce ihfazuhu ku kiyaye wannan karatu da kyau wa akhbiru bihi man wara'akum ku je ku isar da wannan min wara'ikum ku je ku isar da wannan sako min wara'ikum ta bayanku wa qala abubakar fi riwayatihi muslim yace amma shi imamu abubakar bin abi shayba a tashi riwayar man wara'akum ba min wara'ikum ba ku isarwa da waɗannan sako waɗanda ke bayanku ma'ana wannan sako ku isar da shi ku idar da shi ga waɗannan da kuka baro a bayanku kaga wannan yana nuna kenan bayan an bayyana maka imani ka yadda to wajibi ne kuma kai addu'a ko addu'a ilaihi kamar yadda babin ya nuna walaysa fi riwayatihi sai dai kuma a cikin ainihin wato riwaya Abubakar Muslim yace ba a samu al-muqayyar din nan ba sai dai an samu ainihin al-muzaffat da kuma ainihin wato an-naqir ina fatan mun gane kamar yadda na faɗi jama'a wannan hadisi mun karanta shi da riwaya farko mun karanta shi da riwaya ta biyu sa'an nan kuma in Allah ya so bayan mun gama tattauna wannan sharhi in ma a karatun yau ko kuma karatun da zai biyo baya za a ji mun sake ainihin wato karanta wannan hadisi da wasu riwayoyi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka to kamar yadda ainihin na alƙauranta babban malami a Sheikh Muhammad ibn Ali ibn Musa ibn Adam ya tsaya ibn Adam ibn Musa ya tsaya ya tattauna sharhi mai tsawo dangane da wannan hadisi abu na farko mas'alar farko ita ce wannan hadisi jama'a yana daga cikin hadisai mafi inganci a duniya a waɗannan zamunna namu da hadisai suka koma cikin littattafai to ana awan ingancin hadisi ne da zuwan shi cikin Bukhari da Muslim don haka duk hadisin da ka gani cikin Bukhari da Muslim to shine hadisin da yafi kowanne inganci sai in an samu wani wanda shi kuma ya zo cikin Bukhari da Muslim sai a ce to in ma ingancin su zai tafi daya ko kuma ingancin wannan yafi wannan amma dai abin da ake so a nuna maka ma'aunin gane hadisin da yafi kowanne inganci shine zuwan shi cikin Bukhari da Muslim kamar yadda a da daga cikin ma'aunai na gane hadisi ya inganta ya samu madaukakiyar daraja shine a samu Malik ya ruwaito sannan ainihin Nafi'u sannan Abdullahi dan Umar sannan daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu cikin aka samu Alqama aka samu ainihin wato Ibn Mas'ud daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam amma dai abinda nake so in nuna maka wannan hadisi zuwan shi a Bukhari da Muslim to ya taki mafi girman daraja ta inganci dan haka hadisi ne mafi inganci daga cikin ingantattun hadisai Bukhari ya fitar da shi gashi kaji Muslim ya fitar da shi Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i dukkanin su sun fitar da shi haka al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi As-Sunan al-Kubra banda As-Sughra din Imam Ahmad da Ibn Khuzaimah da al-Imam Abu Nu'aym dukkanin su sun fitar da wannan hadisi kaji bayani na farko shine bayani dan gane da takhriji da kuma bayyana hukuncin hadisi ku kiyaye waɗannan abubuwan suna da bambanci in ka ce hadisi ya zo a cikin Abu Dawud baka kubuta ba a wurin malaman hadisi in ka ce hadisi ya inganta kai shiru baka kubuta ba wurin malaman hadisi sai ka hada guda biyu ka ce ya zo a littafi kaza sannan ka bayyana matsayin shi na inganci ko rashin inganci shine at-takhrij wa bayanul hukmi alayhi ga inda aka fitar da shi reference kenan sannan ga matsayin shi wajen inganci ko kuma aka san haka al-mas'alatu thalitha fi fawaidihi dangane da fa'idojin wannan hadisi منها الامر بالايمان بالله تعالى ورسوله والامر باقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان wannan hadisi yazo da umarni da imani da Allah madaukakin sarki da imani da manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kuma yi umarni da tsaya da sallah da bayar da zakka da kuma yin azumin ramadan kun ga duk wadannan suna cikin hadisi to ka dauki note akan haka ka natsu da kyau ya daga cikin sakon da hadisin yazo da shi ومنها مشروعيه وفاده الرؤساء wannan hadisi ya nuna cewa shari'a ce daidai ne a samu shugabannin al'ummomi da kabilu da wakilai wal ashraf da kuma manya-manyan mutane masu daraja su ringa ainihin hada ayari suna tafiya ilal a'imma zuwa ga ainihin limamai na addinin musulunci da malamai indal umuril muhimma a lokacin da al'amura masu matukar muhimmanci suka taso musu haka wannan al'amarin yake kuma wannan al'amarin kadai zai yiwu ne ta bangarori guda biyu na farko a samu malami wanda yake ya amsa sunan shi malami ba kucaki ba malami wanda ya amsa sunan shi malami abu na farko kenan abu na biyu ya kiyaye martaba da mutuncin shi a matsayin shi na malami kai ya zama addinin yana yi ne don neman tara mutane ko don neman ya mai da mutane saniyar tatsa ya tatsu duniya a jikin shi a jikin su to abin bangare na farko kenan ma'ana shi yanzu malami da yake fatan jama'a su rinka yo ayari daga garuruka suna zuwa domin samun fatawa in wata mas'ala ta taso ya zama yana da cikakken ilimi yana da cikakken tangen nesa da hasashen me ya kamata sannan kuma ya zama yana da cikakken kare mutunci abinda yasa an ba shi da cikakken ilimi to akwai matsala domin al'amura da suke tasowa ba lallai ne su zama suna nan rubuce cikin littafi ba wata matsala za ta iya faruwa wanda yake kaf bata taba faruwa a zamanin da ba dan haka malamai da suka gabata ba su ce komai akai ba amma in yana da wadataccen ilimi na ilimin qawaid ilmomin da ake kira ulumul ala wato islamic sciences su ne za su taimaka mishi ya dinga auna al'amuran sai ya fitar da fatawa wadda ta dace abu na farko kenan abu na biyu dole ya zama yana da kaifin hankali ya zama kuma yana da basira da hangen nesa idan yana rayuwa a gari irin Kaduna mutanen birnin Kebbi in suka zo mishi da fatawa idan ya dubi mas'ala a yadda rayuwar Kaduna take ya dankara musu fatawa an ta ko ba birnin Kebbi sai ta rikita su amma sai ya amfani da kwakwalwar shi ya gane cewa ita fatawa ana kawo ta ne don ta kawo maganin wani abu da ya taso a karkashin wannan yaya rayuwar mutanen birnin Kebbi take waɗannan da suka tuwo mishi daga Gombe ko Bauchi ko daga Maiduguri yaya rayuwarsu take zai dubi a bisa hasken wannan sannan sai ya musu fatawa amma in ya zama ba shi da irin wannan hangen nesa abinda zai kawo kawai zai dauko nasi ne ya rafa musu in suka ce amma mu a wurin mu ga yadda al'amari yake sai ce a to wannan nasi ne za ku kafir cewa aya ne sai a'a mun yi imani da ita amma ga yadda al'amarin yake a wurin mu yaya zamu muka ji sai ce to aya ce ko hadisi ba gwana in ba za ku yi ba ku tashi ku ba ni wuri wannan yana nuna bai cancanta ya zama imami min a'immatul muslimina ba wato wannan yana nuna kenan dole ne ya goge game da al'amuran sanin al'adun mutane dabi'un mutane yaya rayuwar mutane take a wuri kaza don fatawar da ta yi aiki a Zaria ba za ta yi aiki a Sokoto ba idan ka dauke ta ka jefa ta ainihin wani wuri gaba ɗaya sai a ji ta zama abar kyama to fatawa ce ma'ana ita kuma dama asalin fatawa ta zo ne don ta warware wata matsala da ta taso idan ta gama warware matsalar shikenan in abin ya wuce shikenan to dole ne sai an samu malami irin wannan sa'annan abin da ya sa na ce dole malamin ya kiyaye mutuncin shi kar ya zama manufar shi ita ce tara kuɗi manufar shi ita ce neman suna manufar shi shine tara jama'a a'a manufar shi shine addinin Allah ya gyaru duk malamin da ya sanya neman duniya a zuciyar shi da jama'a da yake tarawa sai kaga Allah ya zubar mishi da mutunci Allah ba zai kyale yana cutar da jama'a a gefe kuma nan yana malanta ba dan haka jama'a zai zama maganar shi ba ta da kima a wurin su to duk malami ya kiyaye wannan ta bangaren jama'a su kuma babban abu shine duk sanda matsala ta taso ire-iren waɗannan matsaloli to jama'a su rinka duban matsayin su shin mu dinnan malamai ne waɗanda za mu iya tarban kowace aradu da ka na ɗaya kenan na biyu daidai ne mu raina malamanmu waɗannan matsalolin guda biyu su kuma su ne matsalolin jama'a sai sun yi gyara a kai shine matsala in ta faru sai ka duba ka ga ni a matsayina ina karantar da yara ne a islamiya a ina karantar da matan aure ne a da magariba ne nake karantar da wasu arba'un hadis mas'alan nan kuma da ta taso gaskiya ni ban santa ba to kar ka dauka wai yanzu tunda kaga ka tara mutum 40 a masallacin ku ko kuma duk ɗan matan ango kai kake karantar da su har da Qur'ani kar ka dauka kai yanzu kai ne Imamu Maliki sai ka aje kanka a matsayinka in mas'ala ta taso sai ka ce to wannan mas'ala ba mu tafurin manyan malamai wajibi ne kai ka san matsayin kanka to sa'annan kuma wajibi ne su manyan malaman kuma kai ka san matsayin su ba ka dauka a Qur'ani ne sun iya na iya hadisai ne sun iya karanta ni ma na iya ina son ku gane duk sanin Qur'anin ka da hadisi dadewa a cikin fagen malanta yana da tasiri wajen gudanar da harkar da'awa dadewa a ciki dai kenan sannan mu marasa gogewa da mas'aloli da kuma gogewa da haduwa da wasu malamai yana da tasiri a cikin harkar da'awa to sai ka dubi kanka kai na'am ka hada hadda Qur'ani na'am ka san hadisan na'am kana da diploma ka ko NCE ko degree a harshen Larabci amma kana da almumarasa al-ilmiya kana da gogewa ta ilimi shekara ka nawa a cikin practice na malanta da da'awa yana da tasiri da suwa ka hadu a cikin duniyar ilimi waɗanne irin tarurruka ka halarta na malamai kaga yadda ake sayyara abubuwa da yadda ake gudanar da su a iyakarka masallacin juma'a garin ku sai kuma makarantar islamiya sai in ana yin gasa ta hadda alqur'ani a primary makarantar ku inda kaje kenan shekara ka 25 a duniya baka da mumarasa al-ilmiya wanda zaka iya taran aradu da ka game da mas'alolin addinin musulunci waɗannan mas'alolin dole ka san su wato kai yanzu ka san waye kai dan ka aje kanka a inda ka dace to sannan sai kuma a idan ka da zuciyarka ka san darajar manyan malamai waɗanda kuma su sun taka inda baka taka ba sun goge sun kware sun shiga sun fita to in mas'aloli suka taso irin haka sai ka ce to a tafurin su wani to da haka sai zama al'amarin mu ya zama munbabab ya zama yana da control akwai regulation yana da tsari amma duk mas'ala ta taso sai ka je ka samu kowane ustazu a makarantar islamiya ya nada kanshi shine Imam Shafi'i a wurin wanda ya nada kanshi shine Abu Hanifa ta wanda ya nada kanshi shine Imam Maliki ana ta bugo fatoyi bayan kwana biyu sai ka ji wanda ya ce wannan ya kafinta dan ya ce kaza saboda gaba ɗaya ba su san ma'anar ma abin da suke yi ba tukuna. Waɗannan mas'alolin wajibi ne mu san su. To sa'annan kamar yadda ka ji karatun nan yake cewa wannan hadisin dalili ne akan wifadatin ru'asa da kuma waɗanda suke al-ashraf, ƴan siyasa da ƴan boko su kuma da waɗanda suke professionals ne su san muhimmancin malamai na addinin musulunci. Kada su ɗauka kawai wai duk inda malami yake kawai ba gidaje ne. Ƴan boko kar su ɗauka wai duk wanda suka je yana karatun larabci su ɗauka wai ba gidaje ne, ma'anar ba gidaje a wurinsu. Ƴan boko shine wanda bai boko ba a wurin masu sarauta, ba gidajen wurinsu shine wanda bai da sarauta. Ƴan siyasa a wurinsu wai ba gidaje shine wanda bai taɓa hawa wata kujerar siyasa ba. Wato kuskure ne haka siddan ka ga mutum kawai kai jojin ɗin shi by his mere appearance, kawai ka gan shi da doguwar riga, ka gan shi ya sa hula, kawai sai ka ce ba gidaje ne. Wannan kuskuren a Najeriya ne ake yin shi, a ƙasashen duniya ba a irin wannan. Don in ka tafi South Africa ko Tanzania za ka ga mutum ya sawo riga ta akwamari, ma'ana rimannan yadi, ya zo da mashi ya kafe a kofar lecture theater, kuma professor ne a biochemistry, daga daji kuma yake shi ya yi boko har ya zama professor a biochemistry, a engineering, a kome ne ne, amma yana can a ƙauyensa a kan dutse. Da safe zai tuko motar shi ya zo da irin kayan al'adarsu da mashi, ya zo ya cika mashin a kofar lecture theater a university, ya shiga ya musu lecture, in ya gama ya fice ya sake koma bukka ya kwana. Ba wanda zai rena shi saboda an gan shi da wannan riga. Amma yanzu ɗalibai a university in aka ce ga ka ka zo za ka yi musu lecture akan chemistry, in su ganka ka sawo hula ka sa kaza, shikenan sai ga sun fara dariya. Yau wai sai ka fara watsattsake ilimi ne, sannan sai ce ma this man kaga sun zama ƙauyawa. Ya kamata duk mutumin da ka gani ka kaddara shi, ka girmama shi, ka ba shi mutuncin shi. Amma ba wai kawai tunda ka gan shi bai sa belt ba, bai sa necktie ba, bai zo yana yin wani abu haka kamar wani robot ba, a to shikenan wai wannan ba gidaje ne. Ya kamata mutane su gane wannan jama'a. To a ƙarƙashin wannan mas'aloli da suke tasowa na daga cikin abubuwan da ya saka Najeriya a rikici ko shine irin wannan tunanin. Saboda shugabanni waɗanda aka danga al'amuran shugabanci a hannunsu, abinda suka ɗauka kawai duka malaman Najeriya mayunwata ne. Abinda suke bukata kawai shine zakka, sadaka, geran kunu, ragon layya, ragon suna, shadda lokacin sallaye, kujerar hajji da umara, sai suke ɗaukan to in suka yi waɗannan, to waɗannan an gama da su. Don haka sai suke ganin irin waɗannan mutanen da suke neman ragon sallah da kujerar hajji ba wata fasaha, ba wani alheri ta tare da su, mayunwata ne, yaushe za su ba da shawara, shawarar ta yi aiki. Sakamakon haka ga shawarwari nan na yawo a cikin iska waɗanda malamai suka bayar, waɗanda su ne solution to our political problems, they are the solution to our economic and financial, social, whatever su ne. Amma ana ganin waɗanda suka faɗe su gidadawa ne, don haka babu wani abin da ba a daga kai a lura da su. Sakamakon wannan wajibi ne a rinka samun ainihin wifada ta shugabanni suna zuwa wuraren malamai. Mutane irin su Sardauna akai suka zama successful, suka yi nasara, shine sun jawo mutane irin su Abubakar Gumi ne a jikinsu. Su kuma mutane irin su Abubakar Gumi da aka jawo su, me yasa magana su te daraja a wurin Sardauna? Saboda su kuma ba zuwa suke yi neman fili, mota ta lalace, zan aurar da ƴaƴana, bana ina son kujeru guda kaza, ba abin da ke kai irin su Abubakar Gumi ba kenan. Sardauna da kanshi yace, Abubakar Gumi classmate din shi ne, yace amma da ya ga Abubakar Gumi ya zo office din shi sai gaban shi ya fadi. To ya san akwai matsala kenan. Yau ba shugaban da zai ji an ce ga malam wane ya zo gaban shi ya fadi, abin da zai sai ce ku sa 50,000 a envelope da Allah ku miƙa mishi, ku ce ina gaida akarma kallahu. Kawai ya riga ya fassara cewa yunwa ce ta kawo shi automatically. Kuma galibi haka ne a ƙarƙashin wannan jama'a. Mas'alolin ƙasashen mu ba za su samu fita ba har sai an koma ana kaddara malamai, ana daraja su, su ko malamai su kare mutuncinsu, ƴan siyasa su aika wa malam wane, za mu zo rana kaza ga watan kaza za mu tattauna tare da kai akan mas'ala kaza akan mas'ala kaza a shirya za mu zo za a ba mu shawarwari akan haka amma a cikin makon nan yanzu abin da ya faru kenan yan siyasa ne nan muka yi tawhala aka zabe su muna neman su ne su zo za mu zauna saboda al'ummar da suka zabe su sun zo mana da wata bukata nan sai muka ga abin da ya kamata ko al'ummar ku zo su yan siyasa su zo sai a hadu ku fadi menene a fada a zauna a moderation a tattauna a gyara al'amuran shikenan kawai abin da ya dame su shikenan wai sai daya daga cikin su ya aika da 250 250 wai ga tunawa da ya ce gashi nace nan ne nace ba muna bukatar kudi ne nace muna bukatar kudi ne 250 din shegiya miliyan biyu ma da rabi ne ne za ce mana balle wata 250 kawai yau kwana uku kenan fa yau ga 250 wani ya nace me bani da 250 ba ma san 250 dotan ajini nan mun ce su zo in ba su shawarwari wai an aika da geran kunu nace kunun banza na shan kunu ne na me zai da kunu ina rana da kunu an ce ku zo a haskaka muku mutane sun zabe ku sun a ba ku shawara me ya kamata ku aika da geran kunu ko aika da wani dan matin burin rago so asalin in ka zarge su ka koma ka ga cewa a'a the first generation of the ulamas wato kashin farko na malaman da suka gabace mu sune suka zubar da abin an fahimci kawai da an kawo wannan a ce sarati ko magana ne shi rago ya aika mini shikenan rago riga sallah shadda 250 sai ne shikenan ku je ku ga musulmi a kasar India yau lokacin mulkin Indira Gandhi shugaba ne na musulmi kwaya daya shine yake cewa musulmi kuyi kaza kar kuyi kaza sai ta zo ta ce tana son musulmi su zabe ta ce to kina son musulmi su zabe ki eh to ki bari zamu je mu zauna a parliament din wato a majalisar mu ta musulmi mu tattauna mun yadda zamu zabe ki ba zamu zabi wani dan takara ba amma ke kuma zaki mana kaza zaki mana kaza zaki mana kaza kin yadda eh to ga lauyoyin mu sun rubuta takarda karanta kin gamsu eh to sa hannu ta sa hannu shugaban musulmi ya fito yace shikenan a zabe ta aka tafi ku gaba ɗaya musulmi suka zabe ta da karfin ƙuri'an musulmi sai ta samu sai ta haye da ikon Allah shikenan bayan lokaci ta manta da musulmi ta manta da kowa kawai ita ma kawai sai irin wannan an ce lokacin sallah ya zo sai masu ba ta shawara sai su ce a aika da liman kaza sai koro su da abin sai da tazarce ta zo shikenan kuma abin da take jirawo waɗannan ƴan raguna da ta rinka aika da shaddoji sun yi covering duk abin da take bukata da duk alƙawarin da aka yi an rubuce har ka ga mutum ya kai wayewar kai a rubuta ga layya ya ce a sa hannu in ba kai tubushari bane abokan sai ka ce wannan mutumin yana da fasaha amma ina sai musu dauki haka ba sai da aka zo ta zarce ita ta saki jiki ai ma ba sai ta zo ba yanzu kawai su mallan nata ne ana daren za a sawaye gari saka ƙuri'a sai ya fito gidan radio yace gobe kada musulmin da ya fita saka ƙuri'a Allah ba mu alheri sai da safe kawai shikenan in brief a takaice shikenan gari ya waye shikenan can tsakar dare sai gashi ta taso gidan shi ta taho ta zo tace mu tai yace a da akai me tace an ce kada musulmi saka ƙuri'a kenan an ce ka a saka mata ƙuri'a don ita da ƙuri'ar musulmi take cin kasar India yace ne kin tuna wannan takarda sai zaro tace ta tuna kin cika alƙawarin sai tace a sai ce to shikenan shine kawai dalili sai tace a don Allah a kira wasu lauyoyi a zo a zauna wallahi tallahi za ta yi kaza ita kin yi na farko kin saba sai yanzu ne tace ai kaza kaza shikenan a daren akai zuwa karfe 2 na dare an sake komawa gidan radio an sake sanarwa an yi sallah asuba masallatan musulmi shikenan lokacin mulkin Indira Gandhi ka san akalla shekara 31 abu ko makamantan haka da ta ci zaben abu na farko da ta fara yi shine me shine ta cika musu wannan alƙawura abinda mutane masu tunani suke yi shine a yi a samu musu the developmental projects ya fi a saman musu da bukatu na personal don ka aiko da malam albani geran kunu ko a gidan ubana jama'a ni geran kunu ba wani abu ne duk da mun tashi ayan talakawa ne so geran kunu to me is not special me geran kunu geran ne me ka yake gero da gero ne zaka iya controlling wannan media tawa gero sai sai buhu 100 jama'a raba wa tantabarin garin nan ba mutane tantabarin garin nan sai buhu 100 wurin raba musu me gero to kaga ni to amma da ishe sun san kawai iya tunanin kenan saboda haka ku rike wannan lallai ne malamai ku kare mutuncinku lallai kuma ilimin ku ya zama standard sannan lallai kuma a matsayin ku na malamai ku zama kuna da basira da yadda al'amura suke faruwa in ba haka ba za ku iya fatawoyi ba yanzu ka dubi wannan malamin yayi me kake tunani in ba dan kwarewa ba yanzu wannan Indiri Gambi fa ba ma gujiya ce ba ma gujiya sannan mace amma kuma ga musulmi da sunan musulunci sun ce a zabe ta in ba gogewa da wayewar kai ba yaya za a yi haka domin matsala ce duk kafirai ne yan takara kaf in kuka ce ba za ku yi ba oho in kuma kuka ce za ku yi to yin da kuka ce za ku in kuka zabi mai dama-daman shine za ku samu ya kare muku wasu interest ashe in ba ku da wayewar kai in kuka ce mu zabi kafiri bayan ga aya ta ce kaza mu zabi mace bayan ga hadisi ya ce kaza sai a ce na'am laysa hadha fi hadha amma ita ayar da hadisin ba irin wannan halin bane yanzu an shiga wani exceptional situation an shiga wani hali ne na daban hali ne na musamman to gogaggun malamai ake nema waɗanda za su bada fatawa akai to in ba haka ba sai dibo waɗannan ayoyin sai dan ƙara sai ce haramun ne ma ku je saka ƙuri'a kafirci ne ma ku je ku yi shikenan da haka ne suka yi fatawa yau ga musulmi nan a ƙasar Philistine auduga ta fi su daraja auduga musulmi sun suke da Philistine sai ƴan kristoci ƴan kadan sai yahudawa suka zo ingila ta daure musu gindi lokacin an gama yaki sai aka kawo su aka yi ta jibge su a nan ƙasar ana ta jibge su a ƙasar ingila ta daure musu gindi sai suka ce sun kafa ƙasa da suka ce sun kafa ƙasa shikenan sai musulmi suka ce to haramun ne a yi aiki a cikin wannan gwamnatin haramun ne a je a zuba kuɗi a banki haramun ne malamai da kansu ya waye lokacin suka ce wannan fatawar ba za ta kai mu dani ido ba irin su al-imamu abul hasan an-nadwi indiya ne dan boko ne dan arabiya kanshi ya waye ya fahimci abubuwa sai ya gane wannan fatawar ba za ta yi ba wani sharri ne in kuka ja da baya me kuka yi wa musulunci wanda za ku iya sai suka ce a'a ai haramun ne ana riba a banki ana kaza ana cudanin mata da maza sai suka koma gefe guda sai yahuda suka yi karfi da suka yi karfi shine sai suka ce doka ta farko daga yau ka a sace ganin wasu kudi in ba waɗanda suke bugawa ba dan haka yanzu a Philistine babu kudi na musulmi ƙasar Philistine larabawa musulmi yanzu da kudin yahuda suke amfani a ƙasar Philistine yanzu babu banki na musulmi ba wani musulunci ba na musulmi babu duk wani abu da ka sani saboda an zo sun ja da baya me yasa saboda irin waɗannan malaman gidadawa je ka kasar su Saudi Arabia ka je ka samu wasu kai hira da su ka ji in ka ce ya akai kukuna nan sarki Abdulaziz ya kafa kasar nan amma me ya akai har yanzu kuke gefe sai su ce malaman su ne suka yi musu fatawa cewa national ID card wai kafirci ne sarki Abdulaziz lokacin da yazo baban su Fahad ya kafa kasar yau shekara 112 a matsayin kasa ta kafu a matsayin kasa mai zaman kanta ba da kowa yana zaman kanshi ba an hada gabas da yamma kudu da arewa yanzu ta zama kasa sai ce to kowa yazo a rubuta sunan shi a dauki hoton shi za a yi mishi national ID card wannan shi zai tabbatar da cewa kai dan kasa ne sai malaman su a lokacin wadanda ke fama da gidadanci sai suka ce innal arda kullahu lillah kasa ta Allah ce dan haka sarki Abdulaziz wannan abin aikin banza ne ba za a yi ba ya ce ni ma malami ne amma wani tsari nake so a fitar wa kasar dan a gane waye waye kasa za ta zama wani abu nan gaba dole ne ya zama da tsari suka ce kasa ta Allah ce aya sai suka rike aya shikenan za ka rubu da su ba a dade da yin wannan national ID card ba sai ne ya biyo baya sai zaman Peter ya bullo a kasar sai aka ce to ba wanda za a dauka a hukumar man Peter ko makaranta ko aikin gwamnati ko wani abu sai wanda yake da national ID card in ka zo yanzu ka ce a baka national ID card sai a ce a ai lokaci ya wuce kai ba dan ba ka da national ID card eh sai a kama shi a ce ina ne kasar ku sai a kakanmu da yazo ya ce daga Togo suke sai a ce to ku koma da shi Togo sai a zo a jefar da kai Togo baka san ko ina ba don kakanka ne zo kakanka ya samu ku wannan abin ko kun fahimta jama'a bayan kwana biyu sai yace duk wanda yake da national ID card ayi mishi international passport shikenan wannan national ID card wanda waɗannan dattawan ke da shi har yanzu ƴaƴansu ne kadai ƴan Saudi Arabia dan haka zaka ga bahaushe bakin fata subun sai ka ganshi minister sai ka ganshi director sai ka ganshi pamsec da shi da duk wani balarabe ba Quraishi a ƙasar darajarsa daya saboda kawai a lokacin national ID card din da shi aka yi amfani wajen gane dan ƙasa sai ka ga mutum jawur balarabe pul in yace shi balarabe ne kaza 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 sai a ce ina national ID card dinka wannan national ID card din kana haihuwa sai ka je da dan sai a rubuta certificate of birth idan ainihin yaro ya girma kai shekara 18 sai a zo da national ID card din baban shi the certificate of birth din shi sai a hada shi kenan shi ma sai a fitan mai shi ma ya zama dan kasa dan haka yau ga sunan abokan mu ne malamai ne a kasar Saudi Arabia su malam Rajab ga kasu suwan shi nan muna da shi bahaushe ne put amma shi dan kasar Saudi ne yanzu zai iya zama sarki a kasar zai iya zama komai saboda suna da wannan abu sai kaga ga wani kuma balarabe put amma sai a ce ba dan kasar bane saboda bai da wannan to malamai waɗanda za su yi maka fatoyi daidai da lura da halin da ake ciki su ne ake kira gogaggun malamai in ba haka ba rikitar da duniya take ciki a yau idan ba irin waɗannan malaman ba waɗannan ustadai wanda zai jawo maka aya ya aje maka ba fasara yace ga aya ta ce kaza in ka saba kuma wuta to ƙarshe sai sun kai mu sun baro mu yanzu fatoyin da suke faruwa kenan da yawanci yanzu ustadai ba ruwansu da banki na'am banki akwai riba a ciki duk wanda yace babu riba akwai riba a ciki to amma kuma dubi abin ta wata ma'anar na'am akwai kazanta a cikin jami'o'in mu duk wanda yace ba kazanta a cikin jami'o'in mu yayi kuskure amma kuma musulmi da za su janye jikinsu daga cikin jami'o'in me kake tunani zai faru dubi asibitocin mu dubi ko ina akwai kazanta na'am amma ba musulmi za su janye jikinsu to amma wani ustazi yazo sai ya jawo aya Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza sai a ce gaskiya ne ustazi ba za mu ƙaryata aya ba sai ya ce to shi nan ya tsaya saboda haka jama'a waɗannan irin malaman su ne ake neman shugabanni su je su zauna da su dan su nemi shawarwari waɗannan mutanen da suka zo in ba kuma ta ba je mun karanta mun ji manyan mutane ne da annabi ya rubuta wa takarda su ne suka shirya suka taho da aka zauna al'amari ya zama alheri ko bai zama alheri ba ya zama alheri saboda haka malamai ku kare mutuncinku ku san yaya zamanin ku yake ko kuma waɗanda ake cewa manyan ƙasa ku san cewa malamai ba abeban banza bane ba abeban renawa bane kuma ba dukkanin malaman ne suka gurɓace wadda kawai ragon suna da ragon layya da geran kunu da sukarin azumi da kujerar haji ko kasuwa ka shiga ka dubi mutane ka ce dukansu waɗannan ƴan kasuwa ne wani ba ɗan kasuwa bane wani barawo ne a cikin wanda ka gansu kuma wani police ne to in ka kalle su ka ce dukansu nan ƴan kasuwa ne kai kuskure balle kawai ka kalli malamai ka ce duka waɗannan a ji a raba musu 10,000 shikenan ta ishe su ko kun fahimta jama'a mas'ala kenan daga cikin mas'alolin hadisin salisan daga cikin fa'idojin hadisin taqdimul i'tizar baina yadal mas'ala idan kana da wata tambaya da zaka yi to in kana da wani uzuri ka fara gabatar da uzurin kamar yadda ka ji waɗannan mutane tambaya za su yi wa annabi ko amma sallallahu alaihi wasallam sai da suka ce mishi muna tahowa daga nesa ne sannan a tsakanin mu da kai akwai wasu kabilu kafirai ne ba sa barin mu zo sai lokacin da ake watanni masu alfarma kaga nan yana nuna ne suna gabatar da uzuri dan annabi ya musu umarni ya ba su dokoki masu bayani ya fayyace musu al'amura dan in rikici ya faru ba za su dawo ba sai nan da wata biyu ko uku to in ka zo za ka yi wa malami fatawa to in kana da wani abu da mai yiwuwa malamin in ya gani ba zai ji daɗi ba sai ka ce algafata malam ayi haƙuri ina da ina ko kuma algafata malam ayi haƙuri ina da larura ta tasalsulin fitsari muna cikin magana za ka iya gana tashi in ce duk wani uzuri da ka san zai iya ja maka matsala a wajen discussion wajen tattaunawa sai ka gabatar wamin ha bayanu muhimmatil islam wa arkanihi na daga cikin fa'idojin da ke cikin wannan hadisi hadisin nan ya bayyana mana muhimman al'amura a musulunci darkunan musulunci siwal hajj hajji ne kadai ba a bayyana ba a cikin wannan hadisin amma kun ga ko ma siwal hajj ma shi wal haji in banda haji an bayyana kalmar shahada salla azumi zakka amma ba a bayyana haji ba me yasa sai malam yace iz domin kuwa lam yufrad waqta izin a lokacin ba a farlanta aikin haji ba shi yasa ba a ambace ta ba waqila ghairu zalik wasu kuma suka ce a a ba haka ba an farlanta hajjin amma masu riwaya ne ba su fadi ba amma magana farko ita ce daidai gaskiya ba a farlanta haji ba a lokacin wa minha har yana daga cikin darussan da ke cikin wannan hadisi isti'anatul alim fi tafhimi alhadirina wal fahm anhum bi ba'd ashabihi malami ya samu taimakawa wajen fahimtar da waɗanda suka zo wurin shi don sauraron wa'azin shi ko kuma ainihin su kuma yayi amfani da wani domin ainihin ya fahimci me suke cewa daga cikin almajiran shi ma'ana malami ne yana cikin wa'azi da Hausa sai wani ya miƙe yace bai ji duk abin da ya faɗi ba saboda shi baya jin Hausa sai a tambaye shi shi wannan yare ne sai ya ce shi kaza ne shikenan sai a ce to a nemo wani wani ya miƙe kai mishi bayani da an bayyana mishi sai ka ji ya gamsu shi kuma yana da tambaya fa sai ya gabatar da tambayar shi da yaren shi wannan sai ya fassara wa malami ko kun fahimta jama'a na gaya muku mun je Hajji ta Port Harcourt abin da ya faru kenan ana ta wa'azi da Hausa ga su ga Yarbawa a cikin tafiyar ga ƴan Port Harcourt din ƴan Rivers shikenan sun yi jingun-jingun su dai ana ta tafiya kaw in an je in san ce Allahu Akbar su ma da ƙarshe ce Allahu Akbar me aka ce aka kai kabara mun san dalili to da muka faɗa ka da haka sai muka ce to a zo a yi team kai alfazo ni kuma in zo in aka zo sai ai wa'azi da broken to da nayi wa'azi da broken sai ka jana Allahu Akbar yawa ha kuwa ga wani jettijo ya zo yana ta yawon shi da taguwa da wando na ce baba where your cloth for hajj ya ce but this one na my cloth for hajj na ce no you need to wear something like my own ya ce but nobody told me to do that na ce okay now I dey tell you to shi ke min da ya dawo na ce but there is a problem you need to compensate something ya ce but I never know I don't know okay I go ask papa god may he forgive me to yanzu ya fahimta saboda mai an yi da waɗannan mata aka tara su aka yi da yarabanci alfa ya fassara yanzu kowa ya fahimta to shi kenan sai ga amirul hajji yana cewa shi fa wajen shekarar shi tara yana amirul hajji bai taɓa sanin me ake zuwa ake yi ba sai bana wallahi alazim abin da ya faɗa muna Arafat yana bugawa wani na bayansa yana cewa my friend you need to come and congratulate me because this year I know where I am heading to yace shekarar shi tara shi ne amirul hajji in an zo da a ɗibo malamai Hausa a ba su kujeru daga nan in suka je zai ta wa'azi da Hausa shi kuma dai yana zaune bai san me yake cewa ba don haka akwai aiki jama'a duk wannan yaɗa sunnar da muke yi kaf da Hausa muke yi in ka koma nan gefe kadan sai ka samu wani bafulatani a nan cikin riga bai san me ake cewa ba da ka kada gaba kana shiga na kwaje wani bai san me ake cewa ba da ka shiga Ogun Osun ka shiga Niger wani bai san me ake cewa ba kai kana kada jihar Kebbi akwai wasu masu ma ba su jin Hausa ba su san me ake cewa ba me yasa ba za a samu masu tarjuman ba masu fassara to shine malai yace wannan karatu tunda kun ji Ibn Abbas yana wa'azi Abu Jamba na fassarawa sannan masu tambaya ga wata mace mun ji tazo tayi tambaya da ta tambaya sai Abu Jamra ya fassara da ya fassara sai Ibn Abbas ya ainihin yi bayani shi kuma Abu Jamra ya saki haka lokacin da Ja'far dan Abu Talib ya karanta suratu Maryam afada sarki Najashi sai mai fassara ya miƙe ya fassara ta gaba daya yana fassarawa sai sarki Najashi ya fahimci sakon haka al'amarin yake jaba wajibi ne yanzu mu gane muhimmancin wannan to kun ga wannan kuma kalubale ne akan daga cikin mu nan da yankin kasar Zazzau da kasar Kano akwai waɗanda suna da wasu yarurruka a baki amma da ka zo ka zauna cikin Hausa sai ka narke kai nan Hausa suna ce maka kai yare ne can kai kuma in ka tafi garin ku yaren ya bata eh shikenan ka zama jemage kenan baka da gari in ka je nan kana baka da gari wajibi ne kowa ya maintain ka kiyaye yaranka ƴaƴanka su iya jikokinka su iya tattaba kunne su iya domin halitta Allah ce iyayar Allah ce ta sa yarurruka suka bayyana zaka ganin dan adam da yake bai da fasaha in ya tashi yin bulo duka iri daya ake yi to amma Allah madaukakin sarki duk abin da yake a cikin halitta sai kaga yace waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la aya sace lil'alami lil'alamin ga masu sani ga masana ga masu fasaha rarrabuwar bambancin jikinku da yaranku ayar Allah ce kawai baka su wani ba wani bai fika ba a kannan jama'a wajibi ne kenan a rinka samun majalis ire-iren waɗannan jama'a suna kewaye ainihin wato yankunan al'umma musamman me yarurruka irin namu din nan wajibi ne a samu wannan jama'a da'awar sunna ta dade bata samu karbuwa a Maiduguri ba me yasa saboda Hausawa ne suke tayi su Malam Muhammad Maiduguri da Malam Abba Aji yazo ya fara da'awar sunna tare da asalin Malam Abba Aji shi ma ba babbare bane mandara ne shi ma yana da nashi yaran amma ya girma cikin bare-bare ya iya da yazo ya shikenan kowa yanzu ya fahimci sunna da zarar matsala ta faru sai a ce a tafi wurin baba Abba Aji shine yake fadin gaskiya saboda ba can da Hausa ake tayi akwai bare-bare dewa ba sa jin Hausa to shikenan an yi da Hausa an kai musu ba san me ake cewa ba Abba Aji yana zuwa yana fassarawa yana musu bayani shi saboda haka jama'a wajibi ne yanzu irin waɗannan littattafai a ce a cikin Yarabawa ana samu ana karanta su cikin Nufawa ana karanta su cikin Inyamurai ana karanta su Ibra suna karanta su kabilun kare-kare suna karanta su Fulani suna karanta kowa ya je karanta hikimar kafa Jami'ar Islamiyya kenan dake Madina an kafa ta ne dan a dibo ƴaƴayen duniya a zo a koya musu abin su iya su kuma su koma da yarurkan su je su isar da sako a ce ina yi karatu a ce daga Madina amma gashi yana fassara mana da yaran mu hikimar kenan jama'a babban malamin nan Abdullahi Ali Bassa wanda ya sharhin Bulughul Maram haka lokacin yake tattara mu sai dibe mu a motar shi ajib sai ce ku zo nan mu nuna muku wasu abubuwa saboda kun koma kasashen ku ku ne malamai ku je ku yi musu bayanin yaya abin yake yace mu falala ce Allah ya saka mu a ciki muna nan kasar mu nan aka haife mu duk abin da za ka karanta a Qur'ani ko hadisi sai ka ji malamin ka yace can wurin ne a Ka'aba an zaunar da kai a ne sai ka ji ana jawo maka ainihin aya walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ana karanta maka har sai a zo a ce maka maqamu ibrahim sai malamin ka yace ka ganshi can ba falala ba ce falala ce to wajibi ne mu san muhimmancin wannan jama'a a karkashin wannan zan yaba yabo na musamman in kuma sarawa wasu ƴan uwanmu a garin nan Yarabawa waɗanda suka gane wannan sirrin da watan azumi suke tafsiri da Yarabanci ana sawa gidan radio da talabijin to na daya shawara kali akan haka kar a tsaida wannan alherin da watan azumi kawai wannan alherin kar ya tsaya kawai a tafsirin alqur'ani wannan alherin ya tabo bangarorin abin da ya shafi karatun hadisi abin da ya shafi da'awa na ayu ana anguwanni wa'azin kasa da sauransu da yaran yarabancin su je su yi an fahimci wannan wannan shawarar irin ta muka bayar a Maiduguri bayan da Abba Aji ya dade yana wancan abin matasa da suka taso muka same sai muka fara ba su shawara irin su Malam Abubakar Kari nan da nan sai Kari sai gashi sun sanya karatun al-aqidatu tahawiyya da barbarci ayi sai ka ji a yawa shikenan babbar ya fahimta kafin nan yanzu kowa ya zama salafi sai a ce a shi abu ma da ake fadi gashi nan shikenan don dama matsalar ka kasa gane an samu language barrier kai kana cewa ba sa son sunna matsalar kana ta bayani ba sa fahimta saboda ba yaran su bane dan haka jama'a muna fatan a samu wannan a kowane yanki na kasar nan na ba ku labarin yara guda uku ne da yau kusan shekara 15 Muhammad da Musa da Isa daga ainihin makaranta Afibo a cikin jihar Ebonyi a wancan lokaci jihar Abia suka dawo Islamic Center dake Bishop Enyango Street a cikin garin Enugu ranar Juma'a ba sa wuce su 8 ko su 10 sai su hadisi sallar Juma'a amma sai suka rubuta gidan radio cewa su musulmi ne, suna da haƙƙin su ma a zo a dauki program din su a yi iyarin ara a cikin talabijin da radio. Sai aka amsa musu ranar juma'a, sai ka ji daidai sallar juma'a daga karfe 1 zuwa karfe 1 da rabi sai ka ji ana wa'azi da inyamuranci na musulunci, ana hudba ana tafsiri. Yara ne a lokacin ba su wuce shekara 18 19 ba fa suka yi wannan hikimar. Me yasa musulmin mu ba za a gane muhimmancin haka ba? Ko kun fahimta jama'a? Mala Abdul Wahab gashi nan a Kano bawangare ne, kabilar Wangara, duk azumi zai tashi ya tafi ya je zauna ya kwana 30 a garin su, yana musu karatun hadisi, yana musu tafsiri. Kaje ga yadda suka karba galibin mutane, ka zo ka zauna kai karatu cikin Hausa, kuma sai ka zauna cikin Hausawa, kullun suka zauna suna kallon ka kai wani ne daban, kai kuma kana kallon su wasu ne daban. Amma an ka koma garin ku za a karbe ka 100% kayo karatu, to me yasa ba za ka je ba? Saboda haka jama'a ku fadaka da wannan, Allah ya ce maka. Wannan hana daga cikin abin da hadisin nan yake karantar da mu, jawazis istifa'il mar'atir rijal al ajani, jawabu jawazu istifta'ir mar'atir rijala al ajani, yana nuna mana halaccin mace ta zo ta yi fatawa ga mazaje waɗanda suke bare gare ta ba muharramanta ba. Wa sama'uha sautihim, da kuma ya halatta ta ji ainihin wato muryarsu. Wa sama'uhum sautaha, su ma ya halatta su ji muryarta a lokacin da take fatawa. Wata mace ta zo ta tambayi wani malami, algafata malam ina hukuncin kaza, malam ya ce wannan hadisi ya nuna mana haka, khilafa man qala, sabanin waɗanda suka ce inna sautaha aura, muryar mace al'aura ce, ce wa huwa qaulun da'if, wannan magana ce mai rauni. Na'am, magana ce mai rauni. Mace za ta iya zuwa algafata malam ina hukuncin kaza, gashi nan wannan ta zo ta ne wa Ibn Abbas tambaya, algafata malam ina hukuncin a dauki dabino da ruwa a tsuma a cikin kwatanniya ko tukunya ko makamantan haka. Mace ce a daidai lokacin da ta zo tana wannan bayani ba gwalangwaso take da muryarta ba. Gaskiyar lamari muryar mace nau'i biyu ce jama'a. Akwai muryar mace wadda take ba al'aura ba, shine in ta saki jiki tana magana kamar yadda za ta yi kowace irin magana, kamar wannan fatawa algafata malam ina hukuncin kaza, babu laifi. Amma muryar mace wadda za ta murde take gwalangwaso ta sa take wani zaki na musamman, to nan ne Allah madaukakin sarki ya hana. Dan haka ingantacciyar magana akan wannan mas'ala shine tafsili. Akwai muryar mace wadda take al'aura, akwai muryar mace wadda take ba al'aura ba, kuma Qur'ani dai yayi ishara a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala takhba'na bil qawli fa yatma'a allazi fi qalbihi marad, mata in kuka zo magana kar ku lankwasa muryarku wanda yake da cuta ta sha'awa, sai ya ainihin yi tsammanin ko za ku bashi hadin kai ne ko zai samu wata bukata a wurinku, sai ce wa qulna qawlan ma'rufa, ku fadi magana magana irin wadda aka sani. Kaga cewa wala takhba'na bil qawl yana nuna lankwasa murya ko irin wannan muryar al'aura ce. Cewa wa kunna qawlan ma'rufa, ku yi magana irin wadda aka san mace tana magana, to wannan kuma yana nuna ya halatta. Dan haka yake baiwar Allah, in kika samu kanka aji wani namiji na karantar da ke, ahir in kika tashi mishi tambaya kakki lankwasa muryarki kamar kina magana da wani wanda yake mijinki ne ko kuma wanda yake ainihin wato yayanki ko makamantan haka, zaki saki jikinki ne ki magana kai tsaye. To in haka ta faru, wannan yayi daidai da abin da hadisi yake cewa. Na'am. Ya danganci yadda al'amari ya faru. Wani ke tambaya to wai yayi daidai mace tana jan baki malami yana fassarawa? Na'am, idan mata ne ake musu tafsiri. Sai aka ce to malama wance ta rinka jawa malam baki, shi kuma malam yana fassarawa, babu laifi. Don kaga anan za ta saki jiki ne, za ta kira'a ka. Amma in ya kasance maza ne ake wa tafsiri, a ce duk garin ko duk masallacin babu wanda zai ja baki sai an nemo malama wance, kaga ba zai yiwu ba. Ina fata an gane. Wa minha anna fihi istihbab ta'nisir rajul li zuwarihi, wannan hadisi yana karantar da mu ana so duk wanda ya kawo maka ziyara kai abin da zaka kwantar mai da hankali. Wal qadimina alaihi, da kuma waɗanda suka iso wurinka, bi qaulihi marhaban, kace musu maraba, kamar yadda na bayyana mana asalin marhaban, maraba wato kirjina a bude yake gare ku, zan rungume ku, zan tarbe ku, ba ni da zafin zuciya game da zuwanku, zuciyata bace kunci dan na gan ku ba. wani hauyi ko wata kalma makamanci haka maraba lale barka da isowa kalmomi masu dadi wassana alaihim inasan wa basata sannan ya halatta daga isowa su ma ka fara yaban su dan su samu natsuwa dan su ga cewa ai akwai yalwatuwar wurin zama ma gare su tunda daga zuwa a yau su yana ne a wurina kai illa kai barkan ku da zuwa a akramakallahu barka da zuwa kai jama'a yau ni sai a taya ni murna nayi manyan baki to kaga irin wannan kalma zata kwantar musu da hankali su fahimci ashe ba su matsa maka bane waqad takarrara zalika min annabi sallallahu alaihi wasallam to da yake annabi ya fi kowa alheri duniya da lahira annabi ya fi kowa farar zuciya ya fi kowa hasken zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi da kunci ba shi da nunkufurci haske ne al'amarin shi irin wannan dabi'ar tana da yawa gare shi bari mu dan kwararo ta kaji sai yace ka haba kaga kamar wannan hadisi mutanen nan na zuwa sai yace marhaban bil qaw maraba da waɗannan mutane au marhaban bil wafdi waɗannan ayari waɗannan tawaga barkan ku da zuwa sannan wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama li ummi hani'in radiyallahu anha akwai na'am akwai yar uwar shi ummu hani ranar da aka ci makka da yaki tana da miji to mijin yana da dan uwa ba musulmi ba to da annabi sallallahu alaihi wa sallama yaga yanzu musulmi sun kama makka kafirai suna ta gudu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hali irin nashi na alheri madadin mutanen makka yau su ce mun shiga uku ga dan mu ya ritsa mu sai manzo Allah yace duk wanda ya shiga ka'aba ku kyale shi duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ku kyale shi an fahimta jama'a to yanzu za su fahimci ashe wannan ba cin mutuncin mu yazo yayi ba yana mutunta wurin ibada babba sannan yana mutunta manyan mu yace duk wanda ya shiga gidan sarki a kyale shi to can sai wannan yar uwar shi yar Aliyu ce uwa dai uba dai suke da Aliyu ko makamanta haka sai ta zo ta ce ya manzon Allah akwai kanin miji na ya gudo gidana na saka shi a daki na kulli Aliyu ya biyo shi yace sai in bude mishi shi ya kashe shi manzon Allah ya yana cikin ban daki yana wanka ta kagara ba za ta bari ya fito ba ma ta zo ta faɗi wannan magana a yana wankan sai da yace marhaban bi ummi hani maraba da ummu hani ne ya kawo ki sai ta ce Aliyu ne kaza 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 sai manzon Allah ya ce kad ajarna man ajarti ya ummu hani wanda duk kika yi wa alfarma mun yadda da alfarmaki Aliyu ya kyale shi kai ya taba shi manzon Allah ya ce ya kyale shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi qissati ikrima ibn abi jahl qissa ikrima kuma wadda ainihin dan gidan abu jahl ne a lokacin da yayi hijira daga makka ya taho madina annabi na ganin shi sai yace marhaban bin raqibul muhajir ma dalla da mahayin nan da yayi hijira ka gani ko wa fi qissati fatima haka kuma dangane da qissa fatima marhaban bibnati fatima ta ji labarin an kawo manzon Allah bayi ayyuka da wahalhalun sun mata yawa a gidan miji sai ta zo cewa za ta roki arziki babanta ya taimaka mata annabi na ganin ta sai yace maraba da yata wa kulluha sahiha mana yace duk waɗannan kissoshi sun tabbata kissa dan gidan Abu Jahal ce kai al-Imam Tirmidhi ya raunata ta amma dai gaskiya ingantacciya ce wa akhraja an-Nasa'i min hadisi Asim ibn Bashir al-Harithi عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما دخل أكسام أينه واتواني حديثي واند الإمام النسائي فتر دقى عاصم قم بشير يتي أكر قودة قم هيفينش ميسونا بشير الحارثي يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما دخل ليش قولن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي مرحبا مرابا وعليك السلام amincin Allah kuma ya tabbata gare ka annabi ya amsa maraba yayi mishi maraba sannan ya amsa sallama mala yace wa qad bawwaba al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi babu qawli ar-rajul marhaba imam al-bukhari sai da ya kulla babi akan hukuncin ka cewa wana maraba yace ka ce maraban ma sunna ce wa aurada qawlan nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo ainihin magana annabi li fatima marhaban bibnati wa qissata ummu hani'in ya kawo waɗannan kissoshi guda biyu hujja da su thumma akhraja hadith ibn abbas al-madhkur fi al-bab sannan sai kuma ya kawo hadisin da muke sharhi na ibn abbas a wannan mas'ala kun ga ai su ma da suka zo manzo Allah ya ce musu maraba to yana daga cikin kalmomin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya taimaka wa minha na'am Na'am.
Na'am.
Ba a cewa amin dan yi sallama, to wani ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce amin wa alaikum salam, a wa alaikum salam. Amma inda ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi alaji barka da hutawa, sai ka ce a barka ka dai wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh, babu laifi. Kaga nan da yazo wannan ai sai da ya gaisuwa ya sallama, annabi kuma ya ce mishi ainihin maraba, sannan ya ce wa alaikum salam, babu laifi insha Allah. ومنها جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه الإجاب. هذه وتمسألة كما ما ليتي يا هلتا أيبمتون أكين إذن شمتكر بأجي ومشي صوران الفهريبا أما أنا قنن أن يبيش أكين إذن شمتكر كما يناتي وآيها أنب ماغا أبن ديتي قمدني أي مالا ما يتي كبا قمدني واتوزي كما ينا ونطوروكو وكا أيبيش أكين إذن شأونهوهي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تتأيي يواكتي هذا النبي يأتي إياكم والمدح كدين يبمتاني فإنه الذبح يبمتاني ينكاسني. أخرجه أحمد وابن ماجة, أحمد ابن ماجة سوسك في تدوانا. وقوله دكما وتمغن الدعا النبي صلى الله عليه وسلم ديجوان ينا يبمون سيتي ويحك قطعت عن قطعت عمق صاحبك kirda kai ka yanke wuyan dan uwanka abokinka da kake yaban shi akan idan shi. Muttafaqun alaihi, wadannan hadisi ka ji su ko? Wancan Ahmad ya fitar da shi da Ibn Majah, hadisi ne kyakkyawa. Wannan kuma da yake cewa ka yanke wuyan abokinka, Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Sai malam yace fa mahmulun alama idha khifa fihi liftitan, wannan duk za a dauke shi ne in an jiwa mutumin tsoran zai fitulu. Dan haka ga yadda bayani yake, hadisai sun zo suna nuna annabi yana yaban mutane akan idansu. Za mu zo mu ji su in Allah ya so ba da jima wannan ba. Wasu hadisai kuma sun zo suna tsawa game da yabo akan ido. To ya za a yi da waɗannan hadisai gaba ɗaya? Sai malamai suka ce hadisan duk da suke magana yabawa mutum akan idanshi, to ya halatta in an amintu cewa wannan ba zai sa shi girman kai ba. Idan kuwa an san cewa wannan zai sanya shi girman kai, to su ne ma'ana hadisan da suka hana kenan. Dan haka bari ka ji fassara dalla dalla daga al-Imam an-Nawawi. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharhihi, Nawawi Allah ya ji kanshi a cikin sharhin shi, yace wa fi jawazu sana'i 'ala al-insani fi wajhihi, wannan hadisi yana nuna ya halatta a yabi mutum akan idan shi. Idza lam yukhaf 'alayhi fitnatun bi ijabin wa nahwihi, matukar ba a ji mishi tsoron zai fitinu ta hanyar yana ji da kanshi da alfahari ba. Wa amma istihbabuhu fa yakhtalifu bihasbi al-ahwal wal ashkhas, dangane da ainihin cewa mustahabbi, kaga dai halacci ya ce ya halatta, to amma mustahabbi ne ko ba mustahabbi ba, yace wannan ya danganci irin halin, wani hali ne aka samu kai a ciki, sannan da irin yadda mutanen suke. Ba kowa ne ake yaban shi akan idan shi ba, ba kuma kowa ne ainihin ba a yaban shi akan idan shi ba. Ya kamata ka tsaya ka nazarci ainihin yanayin. Amma kun ga wannan ababi na tarbiya ga malaman makaranta ko? To yakan dan saba kadan. Galibin yara in ba ku manta ba mun yi karatun nan a baya, su kuma yaba musu akan idan su yana ainihin wato ja musu karin kwazo. Yaba musu akan idan su yana kara musu daraja a idan yara ɗan uwansu. Har sai ka ji an ce a wani malam ya ce kai fa ka iya mas, to za ka rinka koya mana. Kaga ashe yabawar da malami ya yi ta yi alheri. Yawwa. Wa amma nahyu anil madhi fil wajhi, dangane da hani da aka yi a yabi mutum akan idan shi, fa huwa fi haqqi man yukhafa alayhi alfitna bima dhakarnaha, ga wanda ake jiye mishi tsoron girman kai ne ko alfahari. Domin wa qad madaha annabiyyu sallallahu alayhi wa alihi sallama fi mawadi'a kaseera min fil wajhi, akwai wurare da yawa annabi ya yabi mutane akan idansu. Fa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama li Abi Bakr, kaga dai wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya fadi hadarin da ke tattare da mutumin da yake jan tufafin shi yana jan kasa, sai Abu Bakar ya ce wa annabi yo aini ma gashi tawali gar ko jiki kana na jan kasa, sai Abu Bakar sai annabi ya ce lasta minhu, kai ba ka daga cikin su, kai ba kane dan alfahari bane. Kaga wannan yabo ne ko ba yabo ba? Yabo ne akan ido. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وتراناكما النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا أبا بكر لا تبكي من ذا الله نزين رسو جماعة دا انقوانكي سيد كي الهيران أبو بكر سنة ديوا قليش من ذا الله يتي بليزو يقو ديا أتكين جماعة يقودوا أبو بكر بيد الله يا جماعة سيد أكا سقو النبي أولا يريك كافتا أولا يريك كافتا كينا تشيو سيد أكا سامون يادي أكا طولي مش كنشي ديزو زينا أما سلاتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم هاي جوابي كدن هكا sayyai wasu kalmomi wadanda gasu wadannan kalmomin bayan da yayi su sai Abubakar ya fashe da kuka sai Annabi ya ce ya Abubakar la tabki Abubakar kakkai kuka inna amanna nasi alayya fi suhbatihi mutumin da yafi kowa yi min alheri game da abotashi wa malihi mutumin da nafi jin dadin dukiyar shi fiye da ta kowa Abubakar shine Abubakar ولو كنت متخذا خليلا من امتي كو خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا دا زن دوكي وني ا matsayin babban masoyi a cikin al'umma ta mutafilahira tare ma'anar hadisin kenan to da abubakar na dauka wato da in za a tafi lahira ana rike hannun wani aboki a tafi da shi to da da abubakar za mu tafi kaga wannan yabo ne ko ba yabo ba ga Abubakar azauna a jikin minbarin ga Annabi yana fadin waɗannan kalmomin kaga Abubakarin kuka yake yi wa qala lahu aw nurikuma manzo Allah yace wa arju an takuna minhum da manzo Allah ya wa'azi yace ga irin mutanen da za su shiga kofa aljanna ta kaza kofa ta kaza kofa ta kaza sai Abubakarin yace zai yi mutum daya ya shiga ta dukkan kofofin nan sai Annabi yace kwarai da gaske zai yi kuma ina fatan kai Abubakar kana daga ciki ma ay min alladhina yud'auna min abwab aljanna wato ina fatan kana daga cikin wadanda za a kiraye su shiga aljanna ta duk kofofin aljanna wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama wa tarana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cikin wata gona tashi sai yaron shi yazo yace ga Abubakar tana sallama yana neman izini ya shigo sai manzon Allah yace izallahu tace an yi mai izini ya shigo wa bashirhu bil janna kuma kace ana mishi albashir da aljanna kaga duk wannan bai sa Abubakar ya je ya taka tobara ba yaje ya buge wannan ya kabar da dukiya wannan da an taba shi yace muna da certificate din aljanna daga manzon Allah me zaka ga ya mana ya kada rigar shi ya wuce ce ƙaryar banza kawai mu ɗan aljanna kuma da ba ta gane yanzu kai wani aka yi mishi albashir haka sanbod zai sa kofar gidan shi na fata an gane ah yo mutane suna biyan sarakunan gargajiya kudi wai a nada musu sarautar malamai sarkin gargajiya baka ga wai mutun ya ji ya dibi kudi wai bashi wai a ce shine sarkin malamai ko a ce shine dan malikin malamai sai ji ai mai sambor sai makala a kofar gidan shi in dare yayi wannan sambor yayi duhu wai ko dan generator a fasfa ne bannan sai siya a sa fitila daidai wurin a haskaka shine dan malikin malaman kasar ku ka duba irin wannan abu to waɗannan yanzu kai in kai danganci aka ce ɗan aljanna ne barnar da za su yi a duniya ya tana da yawa dukiyar mutane za su yi taisi ta cin dukiyar mutane yau ga mutum ka je kana yawo sai ga mutum ya tsaya tuku bar tsire ya zara ya ci ya harare kai watsar da tsinke gaba naka taɓa yi sai ce shi sharifi ne jika manzon Allah ne saboda Allah anya yanzu wannan in aka ce yana da aljanna daga bakin manzon Allah kaga ba za a zauna lafiya ba to saboda haka kaga abin ya danganci mutane da hankalin wasu da kuma wantar wasu sai an yi taka tsantsan wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama watarana manzon Allah ya zauna akan wani dutse sai dutse ya dan yi rawa haka irin dutse ne wanda ba wai katan dutse ba a dutse ne kamar gudan dutse haka sai Annabi ya hau kan shi haka an gane Abubakar ya zo kan shi ya zauna Umar ya zo kai ya zauna Usman ya zauna sai dutse ya rawa sai manzon Allah ya dan daki dutsen haka sai ya ce usbut Uhud kai Uhud ka natsu natsu fa inna ma alayka nabiyyun annabi ne akan ka wa siddiqun da kuma siddiqi wa shahidani da shahidai guda biyu Umar da Uthman kai yanzu ba da gudu za su shigo cikin garin Madina ba su ce ina mai rubutun lambar nan a rubuta yau ga kaza ga watan kaza annabi ya ce mu shahidai ne shikenan su ma sai su cigaba da raba aljannar daga nan. Ai abubuwa ne mutane sun mai da shi democratic elected government kawai. Allah kiyaye. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace dakhaltu aljanna wa ra'aytu qasra, na shiga aljanna naga wani katan gini. Fa qultu liman hadha, nace wannan gida babba na waye? Qalu, mutanen aljanna suka ce li Umar ibn al-Khattab, gidan Umar dan Khattab ne. Fa aradtu an adkhula, an adkhulahu, sai ma mutu in shiga na dan yunkura. Fa zakartu ghayratahu, sai na tuna Umar yana da kishi. Umar ghayratak, sai na tuna kishin ka kai Umar. Kun ga Umar na wurin ake fadi kenan. Fa qala Umar radiyallahu anhu, sai Umar yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah, a alayka agharu, ya manzon Allah na baka fansa uwata da ubana kuma kai zan waki shi? An fahimta da ma yanzu kai a ce annabi ya zauna gaban wani wanda yake irin waɗannan mutane ne, yace na shiga aljanna sai naga gidanka. Kosawa zai a tashi wurin karatun yaje kofa kasuwa ya fadi, ko je bada kuɗi a gidan radio a fara sanarwa. Jama'a, kai ka je gwamnati irin wannan ta baka lamba GCON ko CFR wane ne ko ABCD, shikenan wai a fito ai ta sanarwa a gidan radio wai za a yi wana walima, an bashi GCON, an bashi WHO, ko kun fahimta jama'a? To gwamnati kenan ta irin waɗannan ta baka, kana malami balle a ce annabi ya ce kai dan aljanna ne anya, ba za ka sake karantawa ba ma. Yayi za a yi tai kawai ana nunawa, ana rubutawa da stamp, ana bubbugawa a jiki a ce dan aljanna ya sa min hannu gashi nan. Ya kamata ku natsu da kyau ku gane jama'a, annabi yana da hikima a cikin al'amuran shi. Kuma kai daga nan ne kai ahli sunna za ka gane yaya sunna take. Sunna ba irin waɗannan tabajjujat ba ne. Waɗannan sahabban annabi duk ya faɗi irin haka gare su. Amma kullum tawalu'u suke suna rabbana atmim lana nurana, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa abinda manzon Allah ya faɗi ya tabbata a kanmu. Ana madabtar da kai ne ka ahli sunna, amma Allahu akbar, da yawancin ɗaliban ahli sunna a Najeriya saboda suna rayuwa cikin irin waɗancan 'yan bid'a ba sa fahimta haka. Abinda suke so shine wai malaman sunna ma su koma suna irin wannan. Ai mala ya kamata kai ma ka rubuta kaza a kofar gidanka, ai kai ma ya kamata ka manna kaza a jikin motarka, ai kofar shagonka ya kamata ka manna kaza. Ina ana fatan ne a ɓoye kai Allah ya zaƙulo ka ranar kiyama ya ce zo ka shiga aljanna. Abinda ake fata kenan, amma ba mutane ba su gane ba. Kowa so yake nuna ni fa ni ne kaza, ni ne kaza. Ya kamata ku fahimci akwai bambanci. Umar gashi duk waɗannan darajojin ka ji fa, amma da ya zama khalifa sai je bayan gari can sai ya samu bishiya sai ya kwance shi ya tada kai da gindin bishiyar, shine khalifa musulmi. Kuma ka ji fa an ga gidan shi aljanna fa, kuma mai kuɗi ne Umar, amma duk ya yatsar da duniya. Har wata rana an zalunci wani a ƙasar Sham, ya taho Madina kawo kuka, yana zuwa sai ya zo ya samu Umar ya kwanta ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya shi kadai a bayan gari. Wauta irin ta ba ƙauye, yana zuwa sai ya hauri Umar ya ce tashi mu je ka kai ni wurin mai gidanku. Ya ce wa? Ya ce Umar, shi Kirista ne mutum Umar. Ya ce an naɗa mana gwamna, ‘ya’yan shi ma suna wulaƙanta mu. Sai ya ce ni ne Umar, ka faɗi me ya dame ka? Yace kai za ka yi wasa da ni ne? Sai ya sake kai Umar ƙafa. Sai Umar ya ce kai ka natsu mana, ni ne Umar, me matsalarka? Me matsalarka? Jama'a mun fahimta? Ka kaddara da Umar yanzu ya kafa wata kujera, an kawo wasu riguna guda takwas an sa, an kawo wata alkyabba an ɗora a kai, an kawo wani tumakasa da wani majanyi an ɗora, an kawo wani sama kabeji an rufa haka. Ba dole an kazo ka gane Umar bane, amma mai gidansu ma annabi bai koya musu haka ba. Sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a titin Madina, wani ya ganshi aka ce mishi ga manzo Allah, sai mutumin ya hau makirkita. Manzo Allah ya ce hawwin ala nafsik, ka kwantar da hankalinka. Inna ma ana ibn imra'atin kanat ta'kulu al-qabida fi makka, yace dan wata mace ce da ake gasa tsire ta ce a maka, ba daga sama na fito ba, mutum ne irinka. Saboda haka ku kiyaye principles na ahlus sunna, ya sha bamban da principles din ƴan bid'a. Dan haka ku daina sha'awar wai malaman ahlus sunna su koma suna yin irin yadda malaman bid'a suke. A ƴan bid'a suna alfahari a ƙasar nan, wai su ba a ganin malaman su a kasuwa, su malaman su ba sa zuwa kasuwa saboda imani su suna ta hada ka boye kamar akwati. Amma matsala ita ce sura ta sauka a cikin alqur'ani Allah na aibanta kafirai dake suka annabi yana zuwa kasuwa suna cewa mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq wannan irin manzo ne ake ganin shi yana cin abinci wannan irin manzo ne ake ganin shi yana shiga cikin kasuwanni sarki ya tabbata ga Allah annabi yana zama cikin jama'a ci abinci to wai yanzu aibi ne ma wai sai a ce ai ba a taba ganin loman malam ba ba a taba ganin malam yana shan ruwa ba ba a taba ganin malam yana kaza ba Allahu akbar malam tukur al-manar yace lokacin suna kanana kazan da fulatani ne tan na jihar filato can cikin lungun surkukin duwatsu yace wani malami bahaushe yaje ta damfara iyayensu wai shi baya cin abinci shi malamin wali ne baya cin abinci in ya tashi sai hada qur'anin shi da kayan shi sai ya tafi sai je zauna yana ta karatun alqur'ani ina ka abinci sai dai a dauke ina ka ruwa sai dai a dauke ashe in ya tashi tahowa sai ya taho da buhun garin rogo da sukari da gyadan shi da kuli da ruwan shi a jarka sai je can daji sai ya boye idan gari ya waye sai je bayan gari kamar ya irin cewa ya dinan sai je sha garin shi in ya sha garin kwakin shi ya koshi sai bayan suka ba shi abinci shikenan duk Fulani suka amince ai wali ne wali daga Kano ba ya cin abinci malam tukure yace muna yara muka yi ta jin daɗi ga mun ga wali da bai cin abinci ran mai ƴaƴan Fulani sun tafi kiyo can sai suka ga buhun garin kwakin sai suka dauka suka dauka sai suka kawo iyaye shikenan shi babban su da yake mai hikima ne sai nan da nan sai ya hada abin sai ya gano da ya karba sai ya boye malam ba ya ce zai wata uku ai kwana biyu sai malam ya ce wani uzuri ya taso zai koma wallahi ne ya ce uzuri ya taso da kana cutar mu wato garin kwakin ka ya bata ko malam tukur al-manar suna yara aka yana a kauyen su can jihar filato can cikin rigajen filani ba 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 amani so duk wannan abubuwan jama'a ba su ne addini ba wai a ce wai sai ka bayyana kana da wani abu wanda ya saba wa mutane sannan ka zama wali imani da Allah ya baka ba wilaya bace wilaya ce don haka ka shiga kasuwa ka je kai noma ka je kai aiki ga su malam Abdullahi Gwanduna manyan waliyan bayan Allah su dan hodiyo noma suke yi kiwo suke yi gari ya waye Abdullahi Gwandu sai ya ajiye sarauta Gwandu sai ya tafi ya je yana noma dalilin rasuwar shi shine noma ya karba zai girbe gonar wani talaka gonar wani talaka ya karbi girbi kwadago governor his excellency governor Gwandu Gwandu ta fi Kebbi state a yanzu dan har cikin Benin Republic duk Gwandu ce amma ya tafi nawa za a bashi sile biyu garin haka ya je yana sarar dawa ya sare kafa shi jini ya ci gaba da zuba dalilin mutuwar shi kenan Shehu Abdullahi Gwandu din Najeriya ba a samu irin shi ba shine dan Najeriya na farko da Jami'ar Azhar ta fara bashi honorary degree kasan Masar aka kai shi karatu yake a risala sai gano akwai wani kuskuren larabci cikin risala aka je aka kai Azhar aka shiga aka fita aka kai shi aka tara manyan professors shekara 200 da ta wuce Azhar suka yi approving abin da ya fadi daidai ne shine aka bashi honorary degree he was the first Nigerian to obtain that dan kan kaga dama ka ce Dr. Abdullahi Gwandu you are right professor ne a cikin lugal arabiya Abdullahi Gwandu malaman kasar Hausa ne suke ce mishi balaraba mutanen yamma amma duk da karatun nan duk da gwamnan shi kaje yana fita kwadago sannan yana da baiwa sunan ta katambaliye kai ba kai karatu a sorofa baka ji labarai ba katambaliye sunan baiwar shi in aka zo sai ta dama mishi fura da rana zai sha his excellency governor fa sai ta ce mishi ranka ya dade yau ba nono a gidan nan gidan da fulatani ba nono sai ya ce a dama da ruwa governor a dama mishi fura da ruwa saboda mai ba nono za a iya zuwa a danne wani ba fulatani a kwato saniya a zo a tatsawa governor amma ba sa yi ba sa zalunci Shehu Usmanu Dan Fodiyo igiya yake tifkawa tifkar igiya yake yi in gari ya waye ya karantar da dalibai hantsi yayi dalibai sun watse sun tafi kasuwa shi ma Shehu sai ya fara sana'a shi na kai sallar azhar sai a diba sai a kai kasuwa na kai kasuwa sai a siyar sai a je a yoce fa ne a siyo raw material wato kaba wanda za a yi gobe daya kuma sai a ware sadaka a siyo kayan da'awa kullum haka shehu yake yi ina malaman kasar mu suka tafi wai sai a nuna wai yanzu aibi ne an ga malami yana sana'a a ce wai malamai sun lalace malamai wai suna sana'a to ba dole mu samu kanmu a halin da muka samu kanmu ba tunda ba sa sana'a dole ne suna jiran ko dan kanzo ko dan dagwadago dan haka ustazai ku ji wannan transition da muke cewa za mu wannan reformation gyara da aka ce za a yi da kuma sauri da ake so daga irin generation da ake ciki zuwa another new generation integrated generation lallai ne daga kanku za a fara amma ba haka ba the first generation an samu matsala saboda haka sai kaga mutun ya taso yanzu shekara shi 30 wani ma ko 40 wai shi ma ya dan fara wani doro wai shi malami ne saki doranka a dora maka ike kaje ka siyar kaje ka ice fa wallahi shine alheri gare ka Allah ya kyauta saboda haka jama'a kun ji waɗannan mutane annabi ne yake cewa wani dan aljanna ne amma